Kungiyar NATO da ta baiwa ma'aikatanta umarnin su koma bakin aiki nan take jim kadan bayan da aka karasa taron shiga tsakanin gwamnatin Najeriya ta fara da su daga jiya Litinin zuwa yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar nan da muke ciki kamar yadda shugaban kungiyar Alhaji Yusuf Lawal Othman ya shaida wa muryar Amurka.
Dama magana ne na kudin da ake biya mu baya isan mu saboda komai ya tashi amma dai kamfanonin sun kara mana kudi sai dai karin da suka yi mana bai kai ga abin da muke tsammani ba. To gwamnati ta shigo ciki ta ce dole mu hakura da abin da aka bada kuma mu samu dama nan gaba mu sake tattaunawa mun hakura kuma za mu duba mu gani nan gaba din zuwa sati biyu sati uku ko kuma zuwa wata daya mu gani karin zai yi in kuma bai yi ba za mu sake dawowa ta gwamnati mu duba mu gani dan sake musu magana mun ji yajin aiki kowa zai koma aiki insha Allah ma'aikatan mu muna kiran su kowa da kowa ya koma aiki kuma ya saurara insha Allah duk kamfanin da muke aiki da su za su samu takarda cewa an kara musu kudi kuma za su ga ko nawa ne aka kara sannan za mu zo mu yi nazari mu ga abin da kara ba zai daidai da abin da muke tsammani ba amma dai zai dan rage mana kaifi.
Shin menene ma'anar tsira aikin da kungiyar NATO ta yi? Tsohon shugaban kungiyar kuma mai kula da ayyukanta a matakin kasa a yanzu Alhaji Kasim Ibrahim Bataiya ya ce wannan matsaya ta su harka ce ta kasuwanci tsakanin mai da ko da mai kaya.
Wannan tsayawar aiki haka ce ta kasuwanci tsakanin mai dako da mai kaya. Mai dako yace wa mai kaya ga farashin kudin dako na mai kaya kuma yace ga abin da zan biya. To shine ba su samu daidaituwa ba kuma alhaki ne na wannan hukuma ta NMDPR ta kirawo duk wanda yake da ruwa da hannu a harkar albarkacin man fetur idan ba a samu sasantuwa a tsakanin su ba ta sasanta su. Dan haka an kirawo mu karkashin jagorancin mai girma minista na mai da kuma shi shugaban NMDPR an zauna da su masu kaya da kuma mu masu dako an ce mai hana mu sasantawa. Kowa ya faɗi nasa bayanin kuma gwamnati ta ba da umarni mu koma mu zauna mu ci gaba da tattauna mu tabbatar mun zo mu matsaya wadda za ta yi kyau ga ƙasa ga 'yan ƙasa kyau ga su kasuwancin su kyau da mu kasuwancin mu.
A bangaren gwamnati kuwa shugaban hukumar kula da dokokin man fetur wato NMDPRA Malam Faruk Ahmed ya yi ƙarin bayani akan abin da ya wakana.
To dama matsalan ta shigo saboda kuɗin man diesel da ya karu saboda harkokin duniya da suka canza. So dakon da suke yi kamar daga maybe wajen depo na wajen Lagos sauran zuwa arewa ko zuwa wurare sai ya zama cewa kuɗin diesel ya musu yawa kuma suna faɗuwa ba su samun riba. Shi suka ce lalle sai an ƙara musu kuɗi. To kuma ba za mu ce za mu ƙara musu kuɗi ba. Idan mun ƙara musu kuɗi za a ƙara kuɗin mai kuma shugaban ƙasa ce ba za a ƙara kuɗin mai ba. Saboda haka muka ce su je wajen wanda suke wa aiki su same su yi jarjaniya da za su ƙara musu kuɗi. Don haka muka ce tashar mota ne. Wannan suna ɗauki kaya zuwa birnin Kebbi. Da shi da mai ɗaukan kayan da mai mota za su yi muhawaran su. To shine kamar haka muka ce su je. To abin da ya faru yanzu minista ya kira su mun kira su mun yi magana jiya da yau. To shine suka dai kai ga matsayi cewa to za su ci gaba da muhawara akan yaya za a yi nawa za a ƙara musu. To yanzu NNPC sun ƙara musu kuɗi kuma Total sun ƙara musu kuɗi. Amma sauran 'yan kasuwa ɗin ne suka su ƙara musu kuɗi kafin su ci gaba da aiki. To alhamdulillah an yarjejina cewa za su ci gaba da magana amma saboda ba son jama'a su ci gaba da wahala shi suka ce za su koma wajen aiki. An tsaya mu tsaya yanzu za su je yajin aiki daga yau. To insha Allah komai zai zama yadda ya kamata.
Tun bayan cire tallafin man fetur a watan Mayun shekarar 2023 da ta gabata ne ake ta samun tashin farashin dakon kaya da kuma tsadar kowace litar man fetur diesel da kuma iskar gas a kasar inda a yanzu ana sayar da kowace litar mai a Najeriya daga naira 617 zuwa 700 sama. Lamarin da masana tattalin arziki ke dangantawa da rashin gudanar da bincike mai zurfi kafin cire tallafin man fetur. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.